الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna tara ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 9 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 23, darasi na 22 a cikin wannan littafi na Al-Mi'atun Nasawiyya min al-Ahadith an-Nabawiyya na babban malami fadilatu Sheikh Salih ibn Abdullah al-Asaf, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. Darasinmu na baya mun tsaya kan hadisi na 31, hadisin da ya mana bayani akan wannan bawan Allah Juraij, da kuma yadda za mu tashi kan hadisi, mun tsaya kan hadisi na 33, hadisin Aisha Allah ya kara yadda a garita, da ta ce wani sahabi da ake kiran shi da Aflahu ya zo ya nemi izini zai shigo wajena, sai na hana shi. Sai ya ce, to me yasa zaki hana ni shigowa bayan ni babbanki ne? Ta ce masa, ta yaya? Ya ce, ai, matar da ta shayar da ke ne da nonon dan uwana, ma'ana matar dan uwana ta shayar da ke. Saboda haka kuma hadisi ya tabbatar da cewa duk wata dangantaka da jini ya hada, to shayarwa ma tana hadawa. Saboda haka, kamar yadda wannan wanda ta shayar da ke tana matsayin uwa ce a gare ki, shi wannan mijinta yana matsayin uba ne, to da haka ƴan uwansa kuma suna matsayin babbanni ne a wajenki. Saboda haka ta ce, na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai ya ce, Aflahu ya yi gaskiya. Nan gaban ya sake zuwa, ki ba shi izini ya shigo domin yana matsayin babba ne a gare ki. Allah ta'ala ya samu dace. Za mu tashi kan hadisi na 34 insha Allah. Malam ya ce, an Urwat ibn Zubair radiyallahu anhuma qala, anna mara'atan saraqat fi ghazwati al-fath fa utiya biha ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama thumma amara fa qudiat yaduha. Qalat Aishatu, fahasunat taubatuha wa tazawwajat wa kanat ta'ti ba'da dhalika ila rasulillah wa kanat ta'ti ba'da dhalika fa arfa'u hajataha ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. An karbo daga Urwatu ibn Zubair, Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi. Urwatu ibn Zubair wato dan uwan Abdullahi ibn Zubair kenan, wanda yake dani ga ɗaya daga cikin al-ashratul mubashshirin bil janna a Az-Zubair ibn al-Awam, Allah madaukakin sarki ya mishi ra'aya kara musu yadda gaba daya. Yace anna mar'atan saraqat fi ghazwati al-fath, wata mata ta yi sata a lokacin da aka yi yakin wato fathu Makka, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jagoranci yakin fathu Makka, aka bude garin Makka kamar yadda dama Allah madaukakin sarki ya yi mishi alkawari cewa Allah zai bashi dama za su shiga cikin ɗakin Allah, ɗaki mai alfarma, suna cikin aminci. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjida al-harama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum muqassirina la takhafun. Saboda haka wannan yaki na fathu Makka an gudanar da shi, wato wannan yakin ya faru a shekara ta 10 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, shekara ta 8 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin watan Ramadan a ranar 20 ga wata ko wani abu makamancin haka, shekara ta 8 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. A wannan lokacin ne Allah ya ba mu Annabi iko da dama ya shiga cikin garin Makka, wanda a baya sun kore shi daga cikin garin, sun fatattake sahabbansa, sun hana su zama a cikin garin, sun wahalar da su, sun kashe na kashewa, sun azabtar da na azabtarwa, sun bautar da na bautarwa a cikin su. Daga ƙarshe kuma Allah cikin ikonsa da ganin damansa ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa cewa su yi hijira daga Makka su koma zuwa garin Madina. Bayan sun yi hijira daga Makka zuwa Madina, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jagoranci yakoki da yawa, ya aika sahabbansa zuwa yakoki daban-daban. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo zai tafi umara, mushrikai da kafiran Makka suka hana shi shiga, suka ce ba zai yi ai wannan umara din ba, ba zai yi a shiga cikin garin Makka ba, suka hana gaba daya. Har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci sahabbansa cewa a yanda kuke nan kowa ya bada kansa ya mishi aski mai hadaya, ya soke hadayarsa, duk abinda za a yi a yi shi anan mu juya. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama abun yayi musu nauyi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce wa matarsa Ummu Salma, mutane za su halaka, ina ba su umarni suna kinyi. Tace ya Rasulullah, ayi musu afuwa, yanayin ne ya musu nauyi, amma ka fara yin abinda kace su yi, sannan su ma za su biyo ka a baya. Daka Annabi ya bada kanshi aka masa aski, ya soke dabbansa, shikenan sai kowa ya bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Almuhim shine aka yi sulhu cewa fa ba za a yi wannan umran ba, sai dai a hakura. Daka ayi hakuri, sai in Allah ya kai mu shekara mai zuwa sai a dawo ai. Saboda haka Allah ya ba mu Annabi hakuri, ya ba mu sahabbansa hakuri, cewa mafarkin nan da kuke yi kan cewa za ku shiga cikin garin Makka cikin aminci, to da gaske ne zai faru. Latadkhulunna al-masjidal harama insha Allahu aminina, za ku shiga cikin aminci, muhalliqina ru'usakum, kuna masu aske gashin kanku gaba ɗaya, wa muqassirina, wasu kuma suna masu saisaye gashin kai, la takhafu, ba tsoro, za ku shiga cikin aminci. Saboda haka Allah ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam dama a cikin wannan shekara ta 8 bayan hijira. Annabi ya je ya bude wannan gari na Makka, ya kwace shi a hannun kafirai ba tare da an yi wani yaki ba, saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da tausayi da afuwa da yafiya. Wayannan da suka fatattake shi daga garin, suka kore shi daga garin, suka kore shi daga garin Makka, yana kuka yana hawaye, ya je ya kalli garin Makka da ya isa bayan gari, yace kece mafi soyuwar gari a gare ni, amma ba duk mutane na sun kore ni daga cikin ki ba, ba zan fita ba, amma zan fita saboda babu yadda na iya. Allah yace da shi innal ladhi farada alaykal qur'ana laradduka ila ma'ad, Allah yace ka yi hakuri, Allah da ya saukar maka da qur'ani zai dawo da kai gani, zaka dawo, amma yanzu ka yi hakuri. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan garin ya kwato dakin Ka'aba daga hannun mushrikai wannan dakin Ka'aba an sanya masa gumaka guda 360 iya yawan kwanakin shekara kowace rana da gunkin da ake bauta muwa daga annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka shiga dakin Ka'aba aka fito da dukkanin gumakan aka sassara su aka hau saman dakin Ka'aba aka tunkuzo duk wani gunkin da yake sama aka turo shi kasa ushirikan Makka suka fara guduwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su duk wanda ya shiga cikin dakin Ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga gidansa ya rufe kofa ya tsira sallallahu alaihi wasallama yana ba su satar amsa hanyar da za su bi su tsira kar aka masu da haka ya tara manya-manyan su ce ku ne kuka korayin da gari kuka ce mana dukiyoyin mu kuka zazzage mu kuka daddake mu kuka karkashe mana ɗan uwa yanzu me kuke tsammanin in yi muku sai suka ce da shi kun khaira akhidh ka zama mafi alkhairin mai ramako mafi alkhairin mai ramako kuma shine wala in sabaltum lahu khairul lisabiri hakuri shine mafi alkhairi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da su idhabu antum mutlaqa ku tafi kowa ya je kama gaban sa saboda haka a lokacin da aka yi wannan yaki na fatuhu makka yace wata mata ta yi sata to fa utiya biha ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka zo da wannan matan zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa umira bi thumma amara biha sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni fa qutiat yaduha yasa aje a sare hannunta saboda dama Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah duk wanda ya sata satan da ya kai nisabi ya sace abin da ya kai nisabi to ana yanke hannunsa a yanke hannunsa na dama in ya kuma a yanke hannunsa na hagu in ya sake a yanke kafarsa ta dama in ya sake a yanke kafarsa ta hagu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bada umarni yace aje a yanke hannunta qalat aisha sai aisha tace fa hasunat taubatuha sai ta tuba tuba kuma mai kyau ta kyautata tubanta ta koma zuwa ga Allah wa tazawwajat bayan ta tuba kuma sai ta je ta yi aure wa kanat ta'ti ba'da zalika fa arfa'u hajataha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam tace sai ta kasance bayan abin da ya faru nan ta kan zo ta faɗa min ga matsalolinta ga damuwanta ni kuma sai in faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan hadisin wanda Imam al-Bukhari ya rawaito yana koyar da mu darussa masu yawa darasi na farko da yake koyar da mu shine hukuncin wanda ya sata addinin musulunci shine a yanke hannunsa domin sata a ce mutum gashi an kama shi da sata aibu ne mai girma laifi ne babba wannan yasa lokacin da mata suka zo za su yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin Allah ya karbi mubaya'an su sai ce mu annabi ka tsaya a sanya musu dokoki ga dokoki da ka'idojin da za su bi kafin Allah ta'ala ya karbi mubaya'an su sai ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an ya kai wannan annabi mai daraja idan mata suka zo maka mu'minai mata suna so su yi maka mubaya'a to sharadin farko na mubaya'a shine ala alla yushrikna billahi shay'an babu shirka na biyu wala yasrikna ba sata na uku wala yaznina ba za su yi zina ba na hudu yace wala yaqtulna auladahun ba za su kashe ƴaƴansu saboda tsoron talauci ba na biyar yace wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin ba za su zo da kirkirren abu wato da suka kirkire shi ta gaba gare su da kuma kafafuwansu ba shine Abdullahi dan Abbasin yace ma'ana shine ba za ta je ta yi zina a wani waje ta haifo dan ta shigo da shi gidan wani ba, ko kuma ta samu ciki a waje ta shigo gidan wani ta haife shi ba. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, ba za su saba baka ba in kai musu umarni akan duk abin da ya kamata. To in sun cika wannan ka'idojin, fa bayyihun, to kai musu mubaya'a, kan bi mubaya'an su. Wastaghfir lahunallah, ka roka musu gafaran Allah. To kaga duk matan da tayi sata kenan ta yanke wannan mubaya'arta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta janye mubaya'arta ga annabi sallallahu alaihi wasallama, domin an samu gibi a sharuɗan karban mubaya'anta, shine ta fada cikin laifi na sata. Allah ya kiyaye. Saboda haka wannan matar da tayi sata a wannan lokaci na da aka yi yaki na fatuhu Makka, aka kamo ta aka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi tayi sata, hukuncin shari'an Allah kuma akan wanda yayi sata, wanda ya saci abinda ya kai nisabi na sata, to ana yanke hannunsa. In ya kuma a sake yanke hannunsa na hagu, in ya sake sai a iso kan kafafu a yanke su, haka sai ya koma gurgu sannan kuma kuturu, ta ina zai sata. Allah ya kiyaye. To sai Aisha tace sai wannan matar sai ta kyautata tubanta, ta tuba ta koma zuwa ga Allah. Wannan yana nuna mana kuma rahamar Allah, shine duk girman laifin da mutum yayi in ya tuba ya koma zuwa ga Allah, Allah yana yafewa. Amma idan laifin na da alaka da haƙƙin dan adam, Allah baya yafewa sai mai haƙƙin ya yafe. Wanda ta saci dukiya a wajen wani, ko ta cuci wasu a wajen kasuwanci, ko ta saci kuɗin mijinta, ko kuma wanda ya ɗiba kuɗin al'umma ko kuɗin jama'a, to koda shi ya tuba ya koma zuwa ga Allah, to in waɗanda ya ɗiba haƙƙin su ba su yafe ba, Allah baya yafewa. Allah baya yafe haƙƙin wani har sai shi wanda aka zalunta ɗin ya yafe. Idan wanda aka zalunta ya yafe, to a dan Allah yake yafewa. Amma in bai yafe ba, to Allah baya yafe haƙƙin sa. Saboda haka wannan matar ta kyautata tubanta, ta kuma gyara tubanta, ta tuba zuwa ga Allah. Allah kuma ya ce wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah ya ce ni mai yawan gafara ne ga dukkanin wanda ya tuba, yayi imani, yayi aiki nagari, sannan kuma ya kama hanyar shiriya. Allah ya ce ni mai karban tubansa ne. Haka duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce zai karba tubansa. Saboda haka yana da kyau mu sani cewa shi Allah ghafurur rahimun. Sannan kuma wannan yana nuna mana idan wani yayi mummunan aiki a baya, daga baya kuma ya tuba, to haramun ne ga musulmai su dinga aibanta shi da wannan aikin da yayi a baya. Ce to wani ke kan ma ba sabuwar tuba bace ke, yaushe kike da nishan sigari, ba kwana-kwanan nan bane. Babu waɗanda suke fuskantar wannan kalubalen a cikin mu, musamman kamar sabbin musulunta. Mutum zai shafe shekaru, ko mace ta shafe shekaru tana wani addinin bata, Allah ya ganar da ita ta dawo ta kama addinin shiriya. Wanda ta yi wani abu aka tashi musulta, da sai a ce mata sabuwar musulunta. Musulunta ta yi. To wa'inda suka fi kowa daraja cikin al'umma su ma musulunta suka yi. Duk su Abubakar da Umar da su Uthman da Ali, duk ba musulunta suka yi ba? Duk musulunta suka yi. To ni sai a aibanta su a ce kuma musulunta ne, sabbin musulunta. Yanzu da darajarsu da wa'inda aka haife su a musulunci iri ɗaya ne? Ba iri ɗaya ba ne. Yanzu in shekaran ki 30 kina musulunci, wannan shekaran ta 30 tana kiristanci, yau ta dawo ta musulunta, yau in ta mutu kika mutu, ta fi garantin samun aljanna. Saboda ita duk sauran shafukanta da suke baya an goge, wani sabon shafi aka daura cewa yau ta yi la ilaha illallah ta mutu. Ashe ba daidai ba ne? In wani ya yi abun da bai kamata ba a baya, ya tuba kuma a zo ana aibanta shi, to ballantana kuma a wayi gari wani lokacin ma ana aibanta zuriyarta da wannan abu ce mamar kuma musulunta ta yi kakan kuma nan muka bashi kalmar musulunci nan a gaban mu ya musulunta koda kuwa a ce mahaifiya ta yi wani abin banza na'am fitira ce ta rayuwa duk iyaye abinda suka yi da a adireshin ƴaƴansu da shi amma koda kuwa a ce iyaye sun yi aikin banza to kuskure ne kuma a kalli ƴaƴansu nagaltattu a soke su da abinda iyayensu suka yi kuskure ne domin wala taziru waziratun wizra ukhra ka'idar Allah ita ce wani baya daukar laifin wani wani baya daukar laifin wani sai sa musulunci ko yadda mu ko dan zina ne babu ruwansa ba yadda za a yi aibanta shi ko a zage shi ko a soke shi saboda kamar yadda bayi da zabin zuwa duniya haka nan wanda aka haifo shi da a gidan aure bayi da zabin yanda zai zo duniya kawai dai ya zo ne Allah ya kawo shi ma ya zo dan haka ba yadda za a yi a soke shi a zage shi laifin na kan wanda suka yi zinan ne ba wanda aka haifa ta hanyar zinan ba sannan sai ta ce kuma da ta kyautata tubanta sai kuma ta yi aure wannan gaba ce mai muhimmanci shine mace bata da wata gata a addinin musulunci da ya wuce zamanta a gidan miji gatanta mafi kololuwa kenan a rayuwa shine zamanta a gidan miji galibi abinda ake cusa ma mata na cewa musulunci ya tauye haƙƙin su musulunci ya wulakanta su ya tozarta su ya daura maza akan su da yawa-yawan wanda suke daukan wannan tunanin basu da lissafi su abinda suke dauka yanci shine cewa da musulunci yayi mace ta sutulce kanta ta rufe jikinta ta sutulce kanta daga duk mazan da ba muhallamanta ba ta tsare mutuncinta to wannan shine asalin abin da suke dauka a matsayin wulakanta mace wannan shine abin da suke dauka a matsayin wulakanta mace amma idan ka kalli mata waɗanda ba musulmai ba su ne fita su je su nemo abin da za a ci a gida su zo kuma su ciyar da mazajen nasu amma su waɗannan ba su ganin an tauye musu haƙƙinsu menene dalili shine saboda suna da ƴancin yin fitsara to su a wajensu hana mace yin fitsara shine tauye mata haƙƙi ba ta daman ta yi fitsaran da za ta yi duk wani kuma abin da za ta yi a duniya gaba ɗaya to babu matsala in dai an ba ta daman ta je ta yi fitsara ina fatan mun fahimta saboda haka in an ce ta zauna a gidan miji to an tauye mata haƙƙi ne saboda an halata yin lalata amma wannan da aka ba ta daman ta je ta yi fitsarar da ta ga dama babu laifi ba a tauye mata haƙƙinta ba din an ganta tana dako din an ganta tana wahalhalu na rayuwa duk ba a tauye mata haƙƙinta ba amma yanzu mu kalan garuruwanmu na arewa da alhamdulillah duk da abubuwa suka rikirkice amma akwai sauran ɗabi'un musulunci a jikinmu yaushe ne mutum ya taɓa shan kwana ya ga wata mace ana gini ta ɗauko kankare yaushe aka taɓa wannan yaushe aka taɓa zuwa layin ƴan dako aka ga mace cikin ƴan dako babu amma tafi garuruwan Allah da ka gani duk wannan siminti da sugan da ake saukewa daga trailer duk mata ne masu yi har da su a ciki da haka za ta gama yin dakon ta je ta gama noma a gona ta nomo doyan ta fere shi ta soya shi kuma mijin nata yana zaune iya abinda iya ya sha burkutu ya hau sama ya sake sauka ya ƙara hawa in ta yi masa ba daidai bai mata duka wannan a wajensu ƴanci ne saboda tana da damar ta je ta yi zinan ta inda ta ga dama wannan a wajensu shine ƴanci ƴancin kenan yanzu wadda ta ɗauki wannan a matsayin ƴanci akwai cikakken hankali tare da ita ai babu hankali ba hankali ina ƴanci a cikin wahala babu shi babu ƴanci a wahala saboda haka musulunci ya yi ma mace gata shi yasa nan da muka ji ta ce da ta tuba bayan ta gyara tubanta sai kuma ta yi aure shi yasa kullun ina ba wa mata misali da ɗan fim ɗan wasan kwaikwayo da yawa-yawan daga su mata ɗan fim ɗin har mata masu son su masu kwaikwayon su ba su gane wani lissafi na rayuwa yanzu kwanan nan naga ana hira da wata ƴar fim ana mata tambayi cewa me yasa take bude kanta tana bayyanawa ga jama'a tace kawai ita haka ta ga dama sai amma kin san shari'a ta hana ko tace eh ta sani amma ganin daman ta ne yasa ta kuma gurgurdan yadda aka ce kar ta yi gurgurdan yadda za ta kara gurgurdan yadda aka ce kar ta yi gurgurdan yadda aka ce gurgurdan yadda za ta kara to rashin lissafin da ba sa yi shine idan ka dauki MPM shekara 10 baya da yawa-yawan matan da suke fim a wannan lokacin duk an zubar da su a ƙasa yanzu duk an zubar da su jagororin fim din cikin maza da suke wancan lokacin kuma har yanzu su ne saboda haka ita yanzu in za a sa ta a fim ma sai dai a sa ta role din mama ko kaka saboda yanzu ba za ta iya role din budurwa ba ba za ta iya ba amma shi yanzu shekarunsa 45 ya doshi 50 amma yana iya tsayuwa matsayin saurayi yana iya tsayawa matsayin saurayi daga wata yanzu ta gama fim din ta haifi yata ta sa ta a fim din yanzu yata ce budurwa ita ce mama a fim saboda haka yanzu wanda ya yi rawa da ita tana shekara 18 yanzu yana rawa da yata ya shekara 18 ita ko yanzu aka sanya ta yi rawa ma dariya za ta ba mutane ba zai mata kyau ba ba zai yi mata kyau ba to wannan abin illarsa da yawa-yawan su ba su ganewa sai lokacin da sai san da lokaci ya kure musu sai lokaci ya kure tukunna sai ta zo ta yi nadama da ba za ta yi amfani ba annabi sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi menene mafi alkhairi ga mace mai manzo Allah ya ce Allah ya tarar rijala wala ya rahar rijal abinda ya fi alkhairi ga mace shine in ba da uzuri da lalura ba kar ta ga maza kar maza su ganta wannan shine abinda ya fi to amma yanzu wayannan fitsararrun da suke yawo a duniya daga can zuwa can su ne kuma masu hure ma mata kunne suna koya musu ga yadda ya kamata mazajen su yi musu ga irin yadda ya kamata su yi zaman aure ita ba ta yi auren mu fa shekarun ta 40 ba ta yi aure ba wata kuma rikakkiyar bazaura ce ita amma ita take koya ma ɗan mata ga yadda za ki yi kin shiga gidan miji ita take koya ma wadda take da mijin a hannu ga yadda za ki ita kuma bazaura ce to lokacin da ita aka sako ta bata san wa'annan ka'idojin bane ko yaya ita ya aka sako ta bayan kuma tana da wannan ilimin ya aka sako ta to tabbacin shine cewa abin da ke fada muku nan ta gwada bai ci bane da ta fito ita take ce sai take so kuma me kowa ma ta fito abin da take so kenan mutuwar yawa yawa abinda take so kenan tunda ta gwada bata ci ba ta fito to yanzu duk wanda take gidan miji ma ta fito duk wanda take gidan miji ita ma ta fito to babu kuma alkhairi da mace za ta yi asaran shi a rayuwa wallahi kamar ta shige gidan miji ta yi wasa da daman ta fito amma yanzu galibi saboda wannan tunanin yahudancin da yake shiga cikin mu ka zagaya gidajen mu kaf in ba ɗan kaɗan ba zai yi wahala baka samu gidan da zaka samu bazaura a ciki ba wata bazaurar ma wai shikan wawa haka za a gaya maka wai shikan wawa yarinya ya shekara 18-19 an aurar da ita ta fito saboda me a ina take ɗauko tunanin rayuwarta a wajen ƴan wasan kwaikwayo ƴan wasan kwaikwayo to sunansu ba kenan fa wasan kwaikwayo kuma sai kika dauka za a yi rayuwar gaskiya da shawarwarinsu ta ina ta ina to wannan dasisan da ake dasa ma mata a cikin zukatansu idan ba su cire shi a zukatansu ba wallahi ba za su ji dadin rayuwa ba Allah ya riga ya tsara rayuwar mace dole tana bukatar zama karkashin ikon namiji galibin su ba da ake gaya musu kar ku yi ma mazajen ku biyayya kullun fantaje office sai ta samu wani katu wani galdi ta ce good morning sa kullun amma ana gaya ma mijin cewa wai in matarka bata gaishe ka ba kai ka gaishe ta mana to a gaya ma oganta wajen aiki mana in bata gaishe shi bai gaishe ta ai ba zai yi ba mijinta zai sa ta aiki an hure mata kunne kattali amma za ta shiga office ran da ogan ya ga dama ya ce ma cleaner su huta ya sa ta share office kuma dole ta yi ya tara mata ayyuka ba yadda ta iya wata mata kwaso ayyukan ogan ta wuce shi gidan miji babu kuma yadda ta iya dole za ta yi to ai kaidar Allah ita ce Allah bai barin kowa ya zauna haka kalau ba zai yi ba ita rayuwa ba za ka zauna kalau ba ko dai ka kama aikin alheri da kanka ko shedan ya makala maka na banza amma dai ka zauna kalau a rayuwa ba zai yi ba ka zauna haka kawai dai wai kai baka komai a ba zai yi ba ko dai ka kama hanyar Allah da kanka ko kuma shedan ya zaka ka bi shi amma dai ka zauna kalau ba zai yi ba to ra ma ka'idar kenan wa man yashu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allah ya ce duk wanda ya kauda kai game da dokokin Allah ya share dokokin ubangiji Allah ya ce zamu hada shi da wani shaytani ya zama abokin sa tare da shi kaki biyayya wa miji sai Allah ya hada ta da azzalimin oga a wajen aiki babu kuma yadda ta iya da shi dole a haka za ta bi shi haka karshe ya kuma an kaji muryan ta na sama har tana wato tana rawan dari muryan ta tana bari to tana magana da mijinta kenan tana mai tsawa amma an kaji murya na kasa to tana gaban ogani saboda dai ba ta albashin 70,000 a wata in ya kai to saboda haka babu abinda mace za ta yi makanta gata shi yasa wata mata ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullah ina so ka yi min wasiya sai manzon Allah ya ce da ita in wajatti zaujan salihan fa tazawwaji in kin samu miji nagari to ki aure in kin samu nagaltaccen mutum maza maza ki aure domin wannan shine gatarta shi yasa zamu ji a hadisi na gaba insha Allah cewa Aisha ta yi bayani karkashin ayan alqur'ani ta suratul nisa wa inni mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan cewa mace ta fahimci mijinta hankalinsa ya tafi daga kanta ya koma kan wata mata amma ta duba ta ga alkhairin zamanta a gidan aure da fitanta ta ga wanne ne yafi maimakon ta da bala'i cewa in ka isa dan halal ka ban takarda sai ta ce ka yi hakuri kar ka sake ni amma ka raba mun abin da ka ga dama saboda ta zauna a karkashin alkhairin zama aure domin saboda albarkan da mace za ta samu na zaman aure yau in mace ta haifo da a wajen gari Allah ya kiyaye wannan ta haihu a gidan aure wancan kokari ake a rufe a boyi kar abun ya fita wannan kuma ya dawo ake jama'a ku zo ku taya mu murna menene bambancin yadda dai wannan mijin ta yi kwanta da ita ta haihu haka nan wancan ma amma bambancin fa shine wannan halal ne wannan haram wannan aure ne wannan zina ne shine iya bambancin dake tsakaninsu amma wannan yasa ake kokarin boye wancan ake daura hannu aka ana ganin wacce kin ja mana abun kunya wacce kin yi mana abun kunya ba kyauta mana ba wannan kuma ana murna ana albarka ana Allah san barka ana kaza bal ma ana ganin cewa mutum bai cika ba ko namiji ko mace har sai ta samu haihuwa wannan albarka aure kenan ba. Sannan kuma mace za a haife ta a gidansu ta yi shekara 18, 19, 20 da wani abu, sai ta gamu da wani wanda bai san yaya tarihin rayuwarta ba ma gaba daya, ya aka ciyar da ita, ya aka tufatantar da ita har ta girma, sai ya je yana son ta, tana son shi, a yi bincike a tabbatar da sun dace a daura musu aure, sai a dauke ta a bashi. Ran da ta zo gidansu sai a tambaye ta me ya faru, me ya kawo ki? In ta ce na zo gaishe ku ne, kawai na zo wunin gida ne, karfe 4 yamma za a fara, ya kamata ki tattara ki koma gidanki. Yanzu abin da gidansu suke so su nuna mata shine mun sallama ki har mutuwanki. Tsakaninmu da ke ziyaran awanni kawai, amma mun sallama ki har mutuwanki, kar ki dawo. Wannan ka duba, yanzu a zo a samu uwa haka kurin wani ya shigo ya ce yarkin nan dauke take bani, zai yu? Ba zai yu ba, ba zai yu ba. Amma yau aka wayi gari, ita uwar ce take murna, gashi nan ran da za su rabu da yarta tana murna. Ita ma yarta tana murna, tana kuka kukan farin ciki saboda za su rabu. Tana ganin alhamdulillahi, tunda har Allah ya kawo ta ran da za su rabu, ba wani bala'i, ba wani tashin hankali. Babanta in ya kira ta a waya ya ce ina son ganin ki, amma sai ce amma ki tambaya, ki tambaye shi. Shi fa ya haife ta, shi ya ciyar da ita, ya tufatar da ta har ta kai matsayin da ya ganta yana so. Amma yanzu ana faɗa mata cewa ni babanki ina neman ki, amma ki tambaye shi tukunna, ki tambaye shi tukun. Saboda haka yanzu in ta gama duk wannan kuma ta fito ta dawo, ta zama iyayen liability, ai ta zama musu nauyi, saboda sun sanya mata minus daga cikin lissafin ƴan gida. Yau kuma sai gashi ta dawo, saboda haka wajen kwana ma da za a bata masifa ne, sai an ce ma wannan da wannan su haɗo katifan su haɗa a tsakiya, kan ta samu ji a tsakiya, saboda an cire ta a lissafi. In ma akwai katifan ki, abincin da za a bata sai an ɗebo rabin mara daga nan, rabin mara daga nan, a tare mata da kwano ɗaya. To yanzu ba ta dawo musu masifa ba, ai ta dawo musu bala'i. Ai yanzu su abin da suke gani shine farin cikin su da farin cikin ta shine ta zauna a can. Ran da aka ce ta fito, abin aboye ne, ba a so ma abin ya tashi cewa wacce ta shiga ta fito. Menene yasa? Saboda fitiran da Allah ya halicci dan Adam akai lafiyayyen fitira, shine mace tana samun iko ne da izza a ɗakin mijinta, tana samun iko ne da izza a ɗakin mijinta. Akwai wata da take ce min wallahi bata gadi komai san mata ake yi ba, sai da tayi aure. Sai da tayi aure ta gane ashe a gidansu dan ya fata mata ake. Yanzu kuma ta ga cewa duk abin da aka kawo ita ce sarauniya a kai, ita ce mai mulki a kai. Amma a can gidan nasu, in an kawo abu za a ɗiba na babansu, a ɗiba na mamansu da wacce, a ce to a zo a raba ma yara. Shi ma kuma raban yaran dama ha ƙarami ha babba ne. To yanzu kuma ita ce a sama. To a lokacin ne ta gane ashe a gidansu san mata kayayyaki ake yi. To yanzu wannan da ta fahimci haka kuma, sai a zo a hure mata kunya ce wannan mijin da ya ɗauki ɗawainiyanki gaba ɗaya, karki masa biyayya, karki bishi, kaskanci ne, ya zaunar da ke a gida ya fita ke kina gida, ba zai yiwu ba, in ya fita ki fita, ya sa ki aiki karki. Sai kuma ta bi wannan hurin kunnin da aka mata, sai kuma ta fita. Ai Bahaushe ya yi gaskiya, ya ce duk wanda ya ce zai baka riga to kalli ta wuyarsa, kalle ta wuyarsa. Mace ta ce zo in baki shawarin zaman aure, sai ki duba ki ga ita ta zauna a gidan auren? Ita ba ta zauna ba. To ta san da wayannan shawarwarin ya kai ta fito. To su kuma mata galibi dama inda lissafin sai ke tafiya. In gana so ka dau hankalin mata a wa'azi, galibi ka ce musu bari in baku tsarin zaman aure. Yadda ake mallakar miji. To abin da ke dauka hankalin mata kenan. To shi na miji ba wani standard tsari da ake mallakar miji da shi, babu shi. Abin da kawai ake mallakar miji da shi shine ki fahimci waye mijinki. Shine iya abin da ake mallakar miji da shi. Fahimtar waye shi. Amma abinda wata za ta zo ta gaya miki, ai na yi ma miji na yayi farin ciki, me yiwa ke naki miji in kin masa bata masa rai zai. Me Bahaushe yake cewa abincin wani. Saboda haka a zo a gaya miki cewa na'am akwai fitiran da Allah ya halicci duk mace tana kan wannan tsarin, akwai fitiran da Allah ya halicci duk namiji suna yana kan wannan tsarin, amma kuma akwai bambance-bambance wajen ɗabi'u da tunani. Wata magana za ki faɗa ma wani ta bashi dariya, wata maganar kuma in aka faɗa ma wani sai ga cewa wannan maganar mai abun dariya a ciki, wani mahaukaci ne zai ma wannan maganar dariya. To kowa da yanayinsa. Haka ba wani hanya guda ɗaya da za a faɗa miki cewa ga wata hanya guda wai na mallakar miji, babu shi, ba ta ci. Abin da yake ci shi ne ke ki zauna da mijin naki ki fahimci waye shi, shi kenan. Iya hanya kenan. Ki fahimci waye shi, me yake so, me baya so, ya ake zama da shi, shi kenan. Sai a zauna lafiya. Amma kina nan Bauchi, wata tana can Lagos, wai kuma tana gaya miki mijin nan da kuke kwana ɗaki ɗaya da shi, ita za ta gaya miki yadda zaki da shi. Kuma ba Qur'ani ko hadisi za ta karanta miki ba, wani philosophy ne na wani ɗan adam. To in dai philosophy ne na ɗan adam wanda ba wahayi ba, shirme ne. Abin da yake standard shine wahayi, shine abin da yake standard ɗin, shine wahayi. Amma duk wani tunanin da ɗan adam zai kawo, musamman ma wani tunani da za a ɗauko ne daga wani littafin wani bayahudi, wanda duka in ya gama duk tsarinsa da duk wasu wise words ɗinsa da zai ta faɗi maganganu na hikima gaba ɗaya, in ya gama ya tashi mutuwa sai ya ce dukiyarsa trillion kaza duka ya bar makaransa. Yanzu dan Allah wannan mahaukacin ya bani shawari in ɗauka. Duk ya gama rayuwar duniya, ya gama tara kuɗi, ya zo mutuwa, ga matarsa, ga ƴaƴansa, ga uwarsa da ubansa suna nan, ga ƴan uwansa suna nan, duka ya ce a kwashe trillion ɗari kaza a ba makare. Kuma yanzu wannan shine zai ban shawarar inda zan tafi da rayuwa? Ina hankali yake a nan wajen? Kare fa, ka duba kare. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba din kare al'umma ce daga cikin al'ummomi ba, da nayi umarni duk sanda ga kare a kashe shi. Mummunan halitta mara albarka, mahalitta mara albarka irin kare. Yanzu tinki yanda ta tashi haihuwa sai ta haifi ƴaƴa biyu uku, kare inda ta tashi haihuwa sai ta haifi ƴaƴa goma, amma kafin ka bada sati duwai na ƴaƴa goma duk sun ɓace. Saboda ita wannan tana da albarka, wannan kuma babu albarka a ciki. Kafin kankana duk wannan sun bi daji, wancan ya je mota ta buge shi, wancan ruwa ya tafi da shi, duk haka suke karewa. Amma duk in ya gama lissafin rayuwarsa ta kaf gaba ɗaya, zai ce ya haɗa da gidansa da dukiyarsa gaba ɗaya duka a kula da karen shi da shi. Sai kuma wata zo ta zauna ta gaya miki cewa gashi nan wannan baturen ya ce kaza, ke kuma kin kasa kunnen kina jiran ki ji me yace. Aba ina hankali yake a nan? Babu hankali a cikin nan, babu hankali a nan, ba hankali. Saboda haka mu rike wanda su Allah ya azulta su da aure, wallahi ku rike auren ku da kyau. Galibin mutane yanzu suna tsoratar da matasa da ƴan mata akan sha'anin aure. Wallahi inda ana tsoratar da mutane illan zina kamar yadda ake tsoratar da su aure, da mutane da yawa ba su yi zina ba. Amma ba ruwan kowa da zinanka. Amma aure ne in ka dauko ya ce maka kai hanyar ba kyau, ka dan jira tukun. Akwai wani da yake faɗa mun shekarunsa 7 da aure. Mun je da wani aboki na ne faɗa masa ran aurensa. Yake ce ai da ka faɗa mun da ba a sa maka aure ba yanzu. Ni da gannan shekara na 7 da aure amma hanyar ba kyau. Yace masa hanyar ba kyau, yace matanka nawa? Matansa 2 da yaya kusan 7. Yace kuma duk da haka hanyar ba kyau. To ka san cefanin gidan Allah ne yake rikewa. Nace mu kuma mun zagi Allah ne, sai faɗa maka cewa in mun yi ba zai rike mana namu ba, ko in hanyar ba kyau kai ma sauko daga hanyar mana, sauko naka na gida. Kullun kana zuwa ka basu abinci sau uku su ci, ka tufatantar da su, ka kula da su, kuma ni ka faɗa mun cewa hanyar ba kyau. Wanda mai yiwuwa yanayin rayuwa abunda ni nake mu'amala da shi na kuɗi a kullun kai baka kashe irinsa, kuma ka ce mun hanyar ba kyau. Ya nan yin fahimci wannan karatun? Ai ya nuna ban gamsu ma cewa Allah ne yake rikewa ba kenan. Ya ce in ka gamsu kai naka ne Allah ya rike shi ma da yazo yanzu kai mishi fatan alheri Allah ya rike masa. Ba shi kenan ba? Amma yanzu wannan fa inda za a kawo masa labarin cewa wannan ya je ya yi zina da wata, ya abin da zai iya ce ka zamani ya lalace, Allah ya kyau ka yi tafi abinsa, ba ruwansa da shi, ba ruwanshi da shi, ya abin da zai iya faɗa kenan. Ba zai zaunar da shi ya gaya mai hanyar zina ba kyau ba, ba ruwansa da wannan hanyar. To jin asali, jin cewa wai in an yi aure ana talaucewa, wannan tunanin ma saɓon Allah ne. Shi kanshi wannan tunanin saɓon Allah ne. Yanzu ka zagaya kaf cikin garin nan, mu fara da wannan babban gidan na gauro ne ko mai mata, ka zagaya tukunna ka bi duk bakin titin nan, duk wani katon plaza, duk wani katon gida, tambaya ka ji nan mai mata ne ko marar mata. Amma ka ga mutum na kwana a shago, mai mata ko marar mata? To ya aka yi aure na kawo talauci? Wanda yake kwana a katifa mai laushi shi ko wanda yake kwana a kan tebur a shago? Ya kai haka, ya kai haka. Allah alkawari yayi ba duk wanda ya yunkura zai aure saboda ya kame mutuncinsa, Allah ya ce wallahi zan taimake ka. Allah da kanshi ya wannan alkawarin, Allah kuma bai saba alkawari. In kuma mutum yayi aure yaga ya samu matsala, to ɗayan biyu, ko dai matsalar daga wajensa ko kuma jarabawa ce, ya yi haƙuri, ya yi haƙuri. Ko dai matsalar daga wajensa ne, bai tashi ya nemi arziki kamar yadda Allah ya ce ba, ko kuma ga jarabawa daga Allah, ya yi haƙuri. Amma dai alƙawarin Allah kan bai saɓawa, Allah bai saɓa alƙawarinsa. Saboda haka wannan mata mun ji da ta kyautata tubanta, ta tuba zuwa ga Allah, abu na gaba shine sai ta je tai aure. Shine sai ta je tai aure. Saboda kiman aure da darajarsa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa baya halatta ga mace ta yi zaman takaba ma wani in ya mutu sama da kwana uku, ko babanta ne ya rasu, ta zauna da sunan zaman karban gaisuwa ko zaman takaba sama da kwana uku bai halatta ba. Amma mijinta fa aka shar'anta mata wata hudu da kwana goma, ninki goma sha fa, wata hudu da kwana goma, ninki ninki so ba adadi. Saboda kimar shi mijin a gare ta, darajar da mijin yake da shi a wajenta, bai dacewa ta yi sakaci da shi, bai dacewa ta yi wasa da shi. Da haka wannan masu hura kunnen, don Allah ku cire su daga cikin tunaninku. Ba inda za su kai ku sai halaka, ba inda za su kai ku sai halaka. Iya inda za su kai ku kenan, wallahi shine halaka. Amma hanya miƙaƙƙiya madaidaiciya, wallahi na cikin Qur'ani da Sunna, a nan ne ake samun miƙaƙƙiyar hanya. Tsarin musulunci shike mai da rayuwa ta yi kyau duniya da lahira. amma in aka baude aka kauce ma hanyar musulunci aka kauce ma tsarin musulunci rayuwa ba za ta yi albarka ba ba kuma za a ga mai kyau ba ba za a ga mai kyau ba saboda haka wannan dama ce da Allah zai baki a matsayin ki na mace musulma ki fahimci addini ya kuma azulta ki da mijin aure ya azulta ki da mijin aure karki sakaci da shi karki wasa da shi ko da wasa wata tana nan ta dako tana jira mai yiwa wata ma tana ta kikika tana son shigowa cikin kina ne kin gan kin fita kin ƙara ba ta space mai kyau kenan sai ta kunno kai sai ta kunno kai kalli matan yanzu ka gansu birjik yanzu yau inda za a tashi daga makarantar nan ta Baba Sidi ka tsaya a bakin kofa kafin ka ga namiji dai sai ka ga mata 100 kan ka ga namiji dai sai ka ga mata 100 abin takeici shine waɗannan matan galibin su suna tasowa ne da irin wannan mummunan tunanin a kwakwalen su galibi da haka suke tashi wannan yahudancin da ake kalla a wannan miyagun tashoshin da shi suke tasowa a kwakwalen su abinda suke tasowa da shi kenan saboda haka tun tana shekara 14-15 an riga an dasa mata wani irin bakin yahudanci a zuciyarta an cire mata sha'awar zaman aure irin na musulunci haka duk inda ta shiga ta gane zaman auren musulunci za a yi za ta gwammaci gwamnati yawon kwararo za ta gwammaci haka saboda haka a sanya mata wani dogon buri a sanya mata tunanin wani mijin da shi ita kanta mai karanta labarin bata taba ganin kalan wannan mijin ba ita kanta wacce ta rubuta littafin labarin bata taba ganin kalansa ba amma ita an sanya mata tunani a kan shi saboda haka duk wanda ya zo sai ta yi screen din shi ta gani ya dace da wancan na cikin novel din a'a to Allah raka taki kuna shi sa in wata ta ce ai addu'a Allah ya ba mu miji na gari to duk wani liman ko wani malamin islamiya ya matsa baya ba da shi ake yi ba galibi in ka ji ana miji na gari to ba da su ake yi ba duk da su ma liman ɗin da malaman islamiya muna rigima da su mutum ya zauna ya ce ya yi dedicating kansa zalla don karantar da yara da safe da rana da daddare kullum shi ake sa aikin karantarwa ba ya zuwa ya nemo ya yi kuskure ya yi kuskure tashi ka fita ka nema ai duk ran da aka ce yau alhamis zan zo karatu ta ci karo da zan tafi neman kuɗi automatic karatun ya tashi aiki automatic ya tashi aiki abu da na zo na da talauci ina tunanin ba na cin yanzu ba na anjima karatun zai yi ba zai yi ba annabawan Allah ma sun gama wa'azin kasuwa suke tafiya kasuwa suke tafiya saboda haka annabi ya yi mana addu'a dama ya ce Allah ka yi ma al'ummata albarka a sammakonta saboda haka mutum sai ya zauna kawai shi wai ya zauna wai ya bada kansa kawai makarantarwa a islamiya kawai da shi da gan shi kawai shi wannan malam ina ka fito karatu ina za ka je karatu mai a'a wannan kuskure ne ina ka fito karatu yanzu kuma ina za ka je neman kuɗi wannan ita ce rayuwa ka tsare mutuncinka ka tsare kimar kanka domin saboda Allah ya jarabe mu da wata al'umma arziki akwai shi amma kuma ruwa ya danna arzikin in kana so ka ga kuɗin mutane na fita to harkan shagala in za ka ce ma wani tallafa min da kuɗi ya sai littafi zai ce maka ka yi haƙuri amma in za ka ce masa zan yi aure amma babu kuɗin da za a kama kuɗin da za a yi fati zai ce da ya bayar saboda shi kuɗinsa irin na ƙaruna ne in kana so ka ga ta fita to wajen shagala ne wajen biki to ka'ida kuma duk wanda ya fayaru ko ya kaskanta duk wanda roƙonsa ya yi yawa zai wulakanta to shi yasa galibi yanzu alarammomin mu ustazai da yawa yawan su sai a kwashe mana su a kai su can Enugu can Lagos inda ba a san kimar abun ba amma menene matsalar shine a can za su samu kuɗi don kace masa yayi hakuri ya dawo zauna me zaka bashi babu duk in ya gama karantar wa islamiya a wata naira 700 a wata naira 700 700 kudin takalmin shiga bayan gida ne ba 700 a wata an bashi naira 700 mai yiwa wani a cikin su na da iyali da yaya mai yiwa na da nauyin kansa wannan da nauyin iyaye a kansa an kuma bashi 700 a wata 700 yanzu ko zallan karyawa ka ajiye shi ya she karyawa a wata naira 700 inda aka kai karshe inda aka ce an je karshe wannan makarantar suna da kyautatawa shine suna biyan 10,000 naira 10,000 to a yanayin lissafin yanzu ni dai naira 10,000 dole ba ta kai na kirgata ba a yanzu dai kan naira 10,000 ba ta kai man tsaya kirgata ba saboda ba ta da lissafi gaba daya abu ne guda daya ya kare shikenan in naje sayi littafi 10,000 wala ta saya mun littafi guda biyu masu kyau ba wanda nake so ba za ta saya ba wani littafin ma shi kadai ya ninka 10,000 to ina bukatar in sayi littafi na kuma tsaya a islamiya ana biya na 10,000 to shi zan yi karatu ba gudana saboda haka dole sai an tsara lokaci wannan lokacin na karantarwa ne wannan lokacin kuma na neman kuɗi ne wannan shi ne tsari kaga ko da kike da shi matashi cigan shi wai in an zo a ce kai ai wacce dankin nan shi kullun koyarwa a can a can a can a can kina jin dadi kuskure ne ne zaunar da shi wani eh zaka je koyarwa da safi zuwa karfe 12 an fito zaka tafi waje kaza neman sana'a ka je kai sana'a kuma ga gandarerin mutum shekara 27 shekara 27 a gida waya ma maman su take dinka mai kayan sallah maman su take saya mai takalmin sallah shekara 27 28 maman su tana saya mai takalmin sallah maimakon yanzu ta zauna ta jira kan wata a tamfa da takalmi har yanzu ita take masa wannan aba ayu duk dan da aka masa wannan tarbiyan wallahi iyayensa ba su kyauta mai ba ba su kyauta mishi ba kyautatawa abu ne mai kyau ba ta yi laifi ba a matsayinta na uwarsa don ta yi mishi amma ya dauro akan nema ya dauro akan nema karshe uwa ta zo ta mutu uba ya zo ya mutu ba akwai amma yadda zai mai da 5 ya zama 10 ba to irin wannan kuskure ne kuskure ne duk wanda ya dau hanyar addini kuma wallahi da masu kuɗi da 'yan siyasa jira suke yi wani abu ya biyo da shi ta wajensu su wulakanta shi jira suke yi wani abu bukata ta biyo da shi ta wajensu wallahi su wulakanta shi sai 'yan kaɗan daga cikinsu to shi yasa mutum dole ya tashi ya nema abinda ya fi sauƙi ya fi masa alkhairi a dinga cewa kai me yasa ba ma ganinka ta ya fi mai alheri amma a dinga cewa shekarun jiya ka zo jiya ma ka zo gashi yau ka dawo wannan ya samu matsala amma a zauna ce rabo na danganka tun na manta to wannan mai addini mai izza kenan wannan mutum mai addini mai izza kenan amma bai yiwuwa dole sai an tashi an je an nema to wannan shi ne kuma laifin ɓangaren malamai na islamiya su kuma ajiye kansu a zallan koyarwa kullun zai shigo wani ya dauka talauci ma bangare ne na ustazanci haka wasu ke dauka suna dauka cewa talauci ma rukuni ne na ustazanci wanda kuma wannan kuskure ne manzo Allah kullun ya tashi da safe da yamma sai ya addu'a Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr ya ce annabi ya ce Allah ka tsare ni daga talauci ka tsare ni daga kafirci da talauci da kafirci tagwaye ne daya in ya sauka to in ba a yi wasa ba sai kafirci kuma to ballantana yanzu mutane da talauci da jahilci haɗu waje ɗaya ai an samu matsala yanzu nan za ga mutum yana bubbushewa ka mutu ma likitoci ma su kasa gano dalilin mutuwarka to wani shi yana ɗaukan cewa ba za ka zama ustazu ba sai ka zama talaka kuskure ne kuskure ne haka zai taho makaranta ya taho da wata jallabiyar sa a matsitsike kamar an kwato daga bakin kura wannan sa ditayi sifirin Allah ma yana son inna Allaha jamilun yuhibbul jamal annabi yace Allah kyakkyawa ne yana son kyau Allah yana son mutum tsafsaf yayi ado ya fito face a ce kai wane yayi kyau Allah ma yana son haka Allah ma yana son haka amma ka tsare mutuncin ka tsare kiman ka ka tashi ka je ka nema neman aure kuwa in ka tsare kiman ka ka tsare addini ka tsare neman ka matan aure kan sai dai ka zauna ka jira sai dai ka zauna ka jira amma ka ji mutum yana cewa wai yaje an kore shi to ɗayan biyu ne ko bai nema ba ko yaje ya nema a inda za a wulakanta shi ba wai inda suka fi karfin sa ba akwai inda zaka iya daukan nauyin ciyar da gidan na shekara guda amma arzikin ka ya musu kada saboda dogon buri to dole kuma sai ka kula da ma wannan wani irin gida ne wannan wani kalan gida ne kafin ka je ka shiga neman aure to wannan shine illar mu da muke da shi yanzu su maza zaman banza mata kuma kwadayi wannan ita ce matsalar su ɗan mata an jefa musu kwadayin abin duniya a ransu kwadayi na abin duniya tana jiran ƙarshen wata in yayi turo mata kuɗin kashewa naira 20,000 zai mata wane ne yayi kaza yanzu wanda duk wata zai tura wa mace 10,000 ko 20,000 ayi watan ne 8-10 akan wannan tsakani da Allah yaushe zai aure ta wannan kudin da ya tura mata na shekara biyu in ya hada su ba su kai sa'aura masa ita ba ina lissafin sai tafi to kai abin da yake so shine in ta gama cin kudi yanzu ta ci kudi bayan ta iya to yana da wani final destination da yake so a isa akwai inda yake so aje na karshe shine biyan bukatar sa in ya gama kuma sai tafi ya batta shikenan shi ko namiji duk fitsarin sa da wane ne wallahi yana iya shafe shi a tarihin rayuwarsa a manta da shi amma mace in ta kuskura ta yi makanta wannan tabon kafin ta goge shi aiki ne kan ta goge shi wahala ne za ta tuba Allah ya yafe mata amma al'umma ba su yafe ba duk inda ta wuce ana kallon wannan bakin fentin a jikinta amma namiji shi yana da sauki a wannan fannin amma mace hadarinta a wannan fannin wallahi yana da girma yana da yawa haka dole sai ka zama mai taka tsantsan wannan kwadayin abin duniyan da ya shiga zukatan ƴan mata wallahi sai kun cire shi sai an cire shi shi yasa mazan yanzu suka shagaltu da yi musu ƙarerayi da ƙarya ba dai kuɗi ne take so ba wani ma zai sato ya bata wani ma zai ciwo bashi ya bata ba dai kyalkyali take so ba shadda ce zai je ya aro hula ce mai kyalli zai je ya aro ba mota ba ce kin mota take son gani ina zai je ya aro ya ga kada mata ba shikenan ba an gama saboda haka duk sai an gama in ta fada cikin wannan gadan zaren da ya kulla mata to anan ne kuma sai ta gane bata da wayo duk ta gama hayaniyanta da waye za ta aure mai mota duk ta gama ta je ta aure shi kuma karshe ta kare a yawo a bayan a caba ba haka yake ba duk ta gama ta aure mai mota to mijin kina da mota ke kullun kina ke kina babe sai aka yi motar ina amfanin ta a wajenki ba ta da amfani saboda kan kage an kunna mota zai fita ne in ta zo ta ce da gefen hanya ya ci a bari dai in baki kudin nafe amma dai mota dai kan tsakaninki da ita hayya ne to me kika mora ke a ciki ba ki mora komai a ciki ba amma jigonta shine ta rike mutum mai addini daga cikin addinin mutum dama akwai kyakkyawan hanyar neman kuɗi wannan na daga cikin addinin sa duk mutumin da yake nema ta hanyar haram bai da addini, mutumin da ya zauna baya nema addininsa bai cika ba. Haka daga cikin addinin mutum shine dole sai ya je ya nema, dole sai ya tashi ya nema. To amma mu galibin mu, musamman mu ɗan bangaren addini, da mu an riga an kashe kwakwalen da yawa daga cikin mu, mun saba da Alhaji Allah ya taimake ka, Allah ya baka ka ba mu abinda da yawa aka saba kenan. In kaga ana neman kuɗi to wani ɗan duniya ne, amma shi ustaz ban da shi. To kaga mun faɗa masa cewa wannan zinan da kake ka bari, wannan askin banzan da kake ka bari, wannan duka gama ya zaro dubu ya ce karama kallahu ga wannan duk karba, Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara albarka. To ya zai iya fahimta ka ya samo kuɗi ta hanyar banzan kuma ya baka sadaka kuma ka yalle saka da alheri kuma ka ce bari, to ta yaya sakon zai isa? Ai sakon ba zai taɓa isa ba. Yi to dole sai an kare mutunci, dole sai an tsare mutunci. Mutumin banza ya kalle ka ya ga cewa na'am baka da wani aibu a jikinka na cewa kana neman taimakonsa, haka da wani aibu na kana neman taimakonsa. Yanzu na taɓa zuwa gidan wani babban mai kuɗi a garin nan, na je kai masa hula da azumi zai sai hula. A ce to malam, ai da aka ce da aka kawo hula, ai ban ɗauka kai bane. Ai bai kamata a ce kaman ka kana sai da hula bayi, har na ji kunya a ce kai ka kawo min hulan saya. A ce masa ni kuma har na ji izza da na shigo gidanka don in kawo maka kayan saya. Saboda haka yanzu ga hula nan, ka zaɓa da masu zaɓa, mai ciniki ku bani kuɗi na. Shi kenan iya abinda zai haɗa ni da kai kenan, mai ciniki ka bani kuɗi na. Sai dai kuma kai ka san dama kai Alhaji cinikinka na talakawa ba iri ɗaya ba ne. To shi yanzu abinda yake so shi ne a gwangwasa a ce Alhaji ga wani a bakin ƙofa. Ya mutu a fara. Alhaji ayi matsaloli ne suka taso, kaza da kaza kaza da kaza, ana neman 500 ne baka 10,000. Sai abin da yake so, saboda me yake so shine in ya baka 500 ka tafi kenan, to yana so ya baka 10,000 ka karar da su gobe ka dawo. To amma in kana neman na mutuncinka, wanda ya nufaci bari in taimake ka akan nema ya kyauta. Saboda na daga cikin aikin alkhairi shine in kaga mutum na nema na sana'a ka taimaka masa. Da jari da sana'a da shawarwari da sauransu, amma mutum ya miƙa hannu yana bani, dole za a gaji da shi, dole za a gaji da shi. Saboda haka wannan shi ma kuskure ne na maza, zaman banza. Su kuma mata kuskuren su shine kwaɗayi, kuma wannan ba zai taɓa yiwuwa su zauna lafiya ba. Shi baya nema, ita kuma tana da kwaɗayi, to ta ina za a zauna lafiya? Dole ya tashi ya nema, ita kuma ta ci da kwaɗayi, to nan ne sai a zauna lafiya? Nan ne za a zauna lafiya? Saboda haka lallai ya kamata mu hankalta kuma mu gane cewa ba mu da wata gata da ta wuce musulunci. Addininmu na musulunci shine iya gatanmu. Duk wanda yake son ɗaukaka da aminci a duniya da lahira ya riƙe addinin musulunci. Daga sanda aka koma ana wata zama ko wasu ɗabi'u ko wasu halaye da ba musulunci ba, to daga wannan lokacin kuma rayuwa ta daidaice ta lalace kenan. Saboda haka mu koma zuwa ga tsarinmu na addinin musulunci. Duk wani ko wasu waɗanda za su kawo mana wani tunani da ya ci karo da musulunci, da zai nuna mana cewa musulunci ya tozalta mu, ya wulakanta mu, mu yi watsi da shi, babu wani abin da ya mana gata wallahi sama da musulunci. Riƙe musulunci kuma shine ɗaukakanmu, shine izzanmu. Wasa da musulunci da watsi da musulunci da sakaci da musulunci kuma ba zai jawo mana komai ba, sai kaskanci da wulakanci. Duk inda muka je muka dawo, in dai muna son ɗaukaka dole mu dawo zuwa ga addinin Allah. Wannan shine kadai zai bamu dama na ɗaukaka. Allah ta'ala ya sa mu dace. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.